dan kokarin maganin talauci a cikin al'umma wato a gurguje akwai babban kuskuren da ake yi kaga mutun ya ce shi babu ruwan shi da harkar siyasa ko tumala tumala akwai kuskure da ake masu manya na mutun ce babu ruwan sa da harkar siyasa ni nayi zabe na ga jini nayi kaza so amma kuma wanda za a zaben nan ko kai baka je ba shi zai sa minister shugaban CBN da zai policy ya za a yi a raba kudin Najeriya shi zai sa minister of finance shi zai sa maka minister of agriculture shi zai sa minister of security shi zai yanke shawaran cewa ko ka kwana ko kuma in Allah ya tsare ka kwana ko kuma a baka haka nan ka je a ta kashe ka a banza amma da kai kamar dabba ana cinikin ka so raka kuskure ne al'umma mu ce babu ruwan su da siyasa muna buƙatar jagoranci na siyasa musulunci dinin wa daula ne yana da alaka da waya zama shugaba kuma ya akai ya zama shugaba so raka duk halin da ake ciki za ka ga sai an samu dama dama so raka mu kokari mu ci riba wannan dama daman mu ci kuma mu ci gaba da kuma aikin ganin cewa har mun samu shugabanci mai quality da zai iya representing din mu yanda ya kamata insha Allah sanan na biyu akwai abin da ke sanin cewa muna da karancin sa wanda ya kamata mu establish din sa shine harkar mentorship shine harkar za ka ga kamar in ya murza hado shi da yaro ya zo ya koya mai sana'a ko irin su wajen su yarbawa zaka same su kuma wannan akwai seminars da conferences da suke yi na taba zuwa ta wani conference na Institute of Chartered Accountants of Nigeria a Lagos kan abin da shafi harkar noma wallahi sai na gane arewa wahala ake yi ba ma cin ribar noma so da tirwan da suke tafiya ba wacin yewa suke ba ko wanda gyara su ake after su kasar waje a karbo kudin a daloli a dawo da su Nigeria linkin ba linkin abin da su suka siya so akwai kasashen da suke bukatar irin waɗannan abubuwa kai zaka wahala ka shekara kana noma a duke su kuma wasu za su samu ribar al'amarin so saboda haka akwai tun daga fara harkar karatu da harkar aiki da komai akwai muna buƙatar musabar da mentorship akwai a Abuja na san an shagaita shugaba na wajen aiki zuwa wasu lectures da ya kamata ya wasu makarantu kuma daga ji asiri ake fara lectures din nan sai aje ace musu yaro ya zo ace su za a mai lecture ba za a kira wani kwararren accountant ne kwararren ma'aikacin harkar gona ne kwararren ma'aikacin banki ne zo mai bayani so daga ji asiri ya fara tunanin cewa ina zai tafi da rayuwarsa akwai ta lecture na taba zuwa sai wani yaro yake ce mun shi fa yanzu yayi shawara aikin banki da saboda haka shi ya ma daina kula da abin da ya shafi karatun agriculture da sauransu agri science ya daina kula da su da sauransu tambaye da yamin kenan ga wannan lecture kan abin da ya shafi accounting so kaga nan wani kuskure ne ya tafka sai ya jawo hankalin sa kan me alaka da accounting da agriculture da banki da shi wannan agricultural science da yake son ya je yi ya za a yanka kawo mai wani proposal cewa ga business za a iya gane cewa business za a iya samun riba in harkar noma ce ya za a iya gane cewa na capital ake bukata a samar da shi akai so akwai bukatar mentorship akwai courses din da ya kamata yaran mu su daina karanta su ma gaba daya wanda kuma har yanzu yaran mu suna tafiya suna karanta su ba su da mentorship ne nuna musu cewa su canza layi yanzu ba wadda duniya ba ta bukatar wannan abu yanzu misali a harka ta daga a fara dalifta ta zuwa yanzu da ne aiki nayi a dalifta daga 2002 na shiga jami'a zuwa yanzu ina da kusan shekara 20 nayi lecture na ABU nayi aiki a Social Action Commission da kuma yanzu inda nake aiki akai so akwai abubuwan da muka gani wanda mu ma da zamu dawo baya sai mun canza tafiyar mu to ya zai mu samar da forum inda zamu rika ma yara irin wannan tarbiyar yanzu in zaka tafi zaka zama accountant kai sai zan tsara maka cewa ga abin da ya kamata ka mai da hankali kai waɗannan hayaniya ne ka watsar da su ba za su taimaka maka a gaba ba akwai abubuwan da mu mai da hankali mun duk ofisin mun kashe gari a kansu da muka ji wallahi akwai abin da ban taba amfani da shi a duniya ba sai da manager na gane wani abun already an samar da software da computer suke aiki ma ba mutum ke yi ba amma na muna tafa mahaddan formuloli ya ke a calculating din sa already an huta wajen ba shi ya kamata ka mai da hankali ba so akwai irin wannan damar makin da ya kamata mu samar da forum da zamu rika irin wannan tattaunawar daliban da suke aiki ko suke kan aiki ko suke kokarin zuwa jami'a a ba su guidelines akwai courses wasu suna da wahala amma ba wahala ba sai ba na san shi kidin shine zai maka amfani ka koyi abinda ko baka samu aiki ba zai rike maka rayuwarka akwai kuma sun technically ba za su rike maka rayuwarka ba su akan su din sai dai ka koyi wani abin daban sannan akwai abin da ya shafi kuma fahimtar fasaha ta kudi kudi akwai fasaha ta kudi da ya kamata a cikin al'umma mu sun fahimta wannan ana karancin fahimtar ta akwai abin da ake cewa asset da liability yanzu yaro na zuwa na samu 1500 sai ce bare jera sai je siyo mota idan ya siyo mota average li mota kullun tana shi naira 1000 ne a takaice kenan average li idan ta cinye maka naira 1000 kullun a shekara za ta ci 365 ko mota 1500 in ka shekara ka wanta kana hawanta kake ta kasuwa zaka sai da ta kasar naira 1500 ne in kai sai aka samu 300 akan ta yanzu ne mota ta ci maka 1550 nawa ta kawo maka to me yasa kace mota me yasa baka zuba jalin wani wajen da zaka juya shi ba mota kake bukata roba sabuwar 250 kake bukata So akwai wannan prioritization din akwai abin da zaka siyo shi ne ya janye kudin ko shi ba zai mai da kudin sa ba to me amfanin ka je kan irin wannan harkokin akwai kuma abin da ake magana da irin su disposable income cewa wani ma kudi ne ya kamata ka kashe shi kawai ka irin kudi a kasuwancin ka kashe yanzu misali idan ka je Kano ana saida abin naira ka siyo abin naira 20 ka zo zai ka saida shi naira 30 riban nawa ka ci riban nawa ka samu ku bani ansa ya aka kace riba goma bayan da kudin mota da kudin hayanka da kudin abincinka da kudin rayuwarka so da zan kai lissafin naira 10 kace riba ka fada nan wajen da wuya ka iya rike kasuwancin so zaka rika lissafi a mentality ka naira 10 kace ci riba baka ci riba naira 10 ba in ka lissafa zaka kai naira 5 ko naira 3 kace riba so galibi mukan tsaya abinda ake kira da gross cost sai mutum ya calculation din kudin sa akan gross cost sai yanke hukunci akan cewa na ci riba naira kaza wanda shi ma wannan kuskure ne sannan galibi muna da wayoyi na android amma mukan tsaya kan just social media da abin da bai taka kara karya ba ko ka san cewa wai android dinka kana da sana'a zaka iya zuwa kana zuwa a shagon ko kuma kana da shagon ka akan wayarka wanda yake bukatar kayan ka ya oda kuma ka tura masa to me zai hana mai amfani da irin wannan damar makin sai ga mutun yana Lagos amma zai kasuwanci da kai kana zariya kuma ya turo maka kayan ka karba baka taba ganin shi ba bai taba ganin ka ba so da amfani da fasahar zamani to dole sai mun shiga cikin ta kuma kusan duk abin da kake a duniya ka je ka sace a Google sai kaga wani ya rubutu me nisa akan irin waɗannan abubuwa sai ka koya video a YouTube ga sunan barkatai idan ka samu video a YouTube sai ka ga yadda za ka yi mu'amala da su sai ka ga hanyoyin da za ka yi inganta sana'a ka wani a Ingila wani a UK da ya shekara 50 yana wannan sana'an sai ka ga ya samu damar da zai ya koyar da gasurin da ya koya a wannan sana'ar so da kai na kokari a amfani da tsare da abin ga tsare-tsare masu kyau sannan akwai abin da ya shafi kuma tsare-tsare na planning the scale of preferences idan ka zo zaka yi al'amari kamar cewa menene a hannu kafin muhim me yafi muhimmanci a ce an yi shi kafin a kai kan waɗannan abubuwa a yanzu nan zan kuma insha Allah to akwai irin wannan abubuwan da ya kamata su ma a ce an duba su sannan kuma akwai harka ta inganta sana'a kamar da malam ya magana da kuma harkar kiyaye abin da shafi kiyaye jari sannan musamman irin wannan lokacin da capital jari yake naira take yawan karerayewa dole mutane su dage ganin cewa baka ije as kudinka a liquid naira ba idan ka ije naira 5000 dinka a wata biyar da suka gabata yanzu ba za su ce maka abin da za su ce maka a wata biyar da ya gabata ba so haka yaya kamata ka safeguarding asset dinka for capital preservation shi ma dole al'amura ne da ya kamata a ce an kula da su gaba ki da cikin al'umma so a takaice ba bari mu kira malaman da za su mana ta'aliki da farko muna da Sheikh Malam Muhammad Nura Malam Nura Zubairu Jambo wanda sananne bai bukata wata kaddamarwa zai mana ta'aliki cikin minti biyar insha Allah Allah ya gafarta malam bismillah
okay to a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باب شك جماعة وشنم مكرن تامر كدروا للإسلامي tana duk abin da ya kamata a wannan yanki muna fatan ubangiji madaukakin sarki ya azarta mu da ire-iren waɗannan makarantu a duk fadin zariya gaba daya bal a Kaduna saddika bal a ƙasar mu duka muna buƙatan irin wannan kokarin wannan shine karo na biyu a iya sani na da aka wannan aji yayi kira a zo a tattauna kan hanyoyin samun mafita daga halin kunci na tattalin arziki an taɓa gabatar da faifa makamancin wannan lokacin da talauci din nan ya darfafi ƙasar nan abubuwa ya kiki kaka a lokacin an yi irin wannan kiran kuma an zo an gabatar so ga kuma wannan a karo na biyu da aka sun yi abin da ya kamata shi malamin da aka gabatar wato a Sheikh Shu'aibu Salihu Zaria wallahi ya gabatar da abin da ko a kansu aka tashi sun isa su zame ma al'umman majali wajen samun mafita daga halin da ake ciki da izinin Allah haka shi kanshi dakta mai taliki ka kalli irin abubuwa da ya fito da su wanne ne ba wanne ne ba Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki to ne abinda nake so dan alakanta shi da wannan kadan wato asali shine kowane mutum ya dogara ga Allah ya kuma nemi taimakon sa wajen aiwatar da dukkan waɗannan shawarwari da malamai suka bada. Wannan shine asali. Amma mu sani kabe da ake da karin maganan Hausa sai wani wato wani da wani yakan tashi sai ka dan dafa wani sai ka miƙe koyaya. Dukkan waɗannan shawarwari da malamai suka bada ni a gani na suna buƙatan ɗayan biyu ko ma su duka. Na ɗaya dai suna buƙatan counseling a sami su ƙwararru ire-iren waɗannan da za su zauna su ba mutum shawara. Matashi ne a wani mai sana'a ne domin wani shawarar da zaka ba shi wallahi sai ka kaman gari ya waye mashi. To masu ilimi akwai buƙatan su kafa ƙungiyoyi kawai na counseling guardian and counseling wanda za su rika jan hankalin mutane a wayar da kansu a ce akwai ofisoshi na irin waɗannan shawarwarin ga 'yan kasuwa ga matasa ga waɗanda suke boko da sauransu. Akwai buƙatan kar a rika rowan wannan a wadata shawarwari wani shawaran nan shine zai zama masa jalin da zai taka ya miƙe. Abu na biyu waɗanda Allah ta'ala ya tarbawa garinsu nono masu hannu da shuni wallahi irin al-hikma ka wato al-hikamat la ba'idatul kadhiba da muke ciki wato wata irin fantamawa in himakat da zaka cimma ta wahani da yawa daga cikin masu kudin mu suke akai shirme ne ba dan kankane ba ka cimma mawadaci ya je ta gina gida ka rasa irin wannan gida na menene. Yana da gida a gonan ganye ko a gaskiya amma zai tashi ya koma jiyarri ko wata anguwa ya kashe miliyoyin kuɗi kudaden da zai kashe rabin su ko ɗaya bisa ukun su zai rayu rayuwa kuma ta mutunci abinda ya rage ya tsitsinka shi a matsayin jali ga na ƙasa wanda da shi ne za su hada da wannan ilimin da suka samu sai ga sun yi yunkura cincinawa ko yaya babu shakka yana da matukar muhimmanci. Ina iya tuna wani abu Malik ibn Dinar a lokacin ana girmama malaman addini in sun fada ana ji Malik ibn Dinar yaga wani alhajin birni yana sake sabon gida yana gina wani irin macekin gida yaga irin salon ginin da ya dauko ina tare da wani almajirinsa sunansa Ja'far bin Suleiman sai ya ce ya kamata mu yi wa mutumin nan wannan alhajin magana yaushe ke wannan gida zuwa ina sai ya je ya same shi ya mai sallama aka ba shi izini ya shiga ya ce alhaji na zo ne in ka yarda kaman bayanin nawa kake so ka kashe wajen gina gidan nan ya ce mi'atu alfi dinar ina so in kashe dinari 100,000 lokacin kudin kaman ka ce miliyoyi da yawa a yau ya ce to in ka yarda da kai wannan gidan naka na shirme na hayaniya ka bani kudin ni kuma in sai maka gidan aljanna da shi ni zan sayan maka wani gida da yafi naka ya siffanta masa gidan hatta irin furniture da za a sa a gidan ya ce gida mai faɗi kaza mai yalwa kaza mai irin kujeru iri kaza wanda aka kera shi da kun faya kun ya dinga ambata masa ya ce to kafarta malam ka dan ba lokaci cikin wannan daren da sassafe ka same ni da sassafe ko Malik ibn Dinar ya same shi ya dauki kudin da ya ninyan ya gina gidan nan da shi taf ya ba Malik ibn Dinar shi ko Malik ibn Dinar ya ce gaggari matasa da sauran gajiyayyu da duk wani wanda bai da sana'a ya yanka ma wannan kaza ya ce to ce kai kaza ya ba wa da kaza ce ce kai kaza ya ba wa na kaza ya ce ce kai kaza wallahi malam ba a kwana 40 ba Malik ibn Dinar sai da ya rubuta ma shi wannan alhajin a rubuce ya ce ni Malik ibn Dinar na karɓi kuɗin alhaji wani da zai yi so ya gina gidan duniya da shi akan zan siya masa wani gida da ya fi wannan mai sufa kaza mai kujeru kaza mai kayan aiki iri kaza na yi mashi wannan alƙawarin zan siyan masa sai ya ɗauki takardar ya ba wannan alhajin alhaji shi kuma ya ije takardar ba a kwana 40 ba Malik ibn Dinar ya yi sujuda ya ɗago daga sujuda sai ya ga wata takardar a naɗaɗɗa a gaban shi yana limanci da ya ga takardar nan a gabansa ina da su yana ganin wannan takardar a gabansa sai ya ce ya faɗa wa almajiransa ga wata takarda ana buɗewa a karanta sai a ga ashe takarda ce daga Allah ta'ala Allah yana cika alƙawarin da Malik ibn Dinar ya ma wannan mutum. Allah ya yarda ya bashi gidan, ya masa kaza ya masa kaza. Sai dauke takardan ya je ya ba mutumin. Ana zuwa sai aka ce ma mutumin ya rasu. Sai jama'a kawai ya rasu a jiya. Ina wanda ya masa wanka sai ya ce gani. Ina wanda ya masa wanka gani. Wannan mutum da ya masa wanka sai aka ce me ya faru, yace shi ya wasiya ya mashi wanka. Kuma kafin yi wasiya akwai wata takarda da yace kai Malik ibn Dinar kai ne ka bashi. Yace in na taji zan sa masa likkafani, in sa wannan takardan tsakanin likkafanin da jikinsa, in hada shi da shi in nade da takardan in nade. Malik ibn Dinar yace to ga wata takarda na ganta da rubutu na a gefe ɗayan kuma da wani rubutu gashi. Wannan mutum yace wallahi ita ce, ita ce takardan da na nade shi da ita. Ka kalla mutumin da wannan fa kissa ce ingantacciya. In ka bi ta karanta littafin At-Tawwabin al-Imam Ibn Qudama, yau ce tun masu kudin mu mata madadin wannan fantamawa din na wuce gona da iri suna dan tsambura wani abu, ana taso da na ƙasa ana hadawa da wannan ilimin, to babu shakka talauci zai sauki cikin mu. A ƙarshe wannan ita ce tsokacin da aka nemi in yi. Akwai wani abu kuma da mutanen anguwan nan suna da haƙƙi wanda mun magana da mallan yanzu akan sa, suna da haƙƙin mai musu bayani. An fara sallar Idi a cikin masallacin Juma'a a tudun Jiko. Wannan iyakan sanin mu a zariya shine na farko, a ce ayi sallar Idi a cikin masallaci. Sallar Idi a cikin masallaci ya sabawa sunna. Sunnar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallar Idi ana yi ne a wajen masallaci a bayan gari. Amma ɗaliban ilimi mu karanta wannan littafin Al-Madahal na Al-Imam Ibn al-Hajj da ɗaɗɗan malaman nan da kake ji, ba wai karatu za a yi ba, ba lokaci ne na karatu ba, amma ku karanta wannan shafi na 246 a cikin layi biyu ya gama magana, layi biyu zuwa uku yace wa sunnatul madiyatu fi salatil idain an takuna fil musalla li'anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. سيتي ثم مع هذه الفضيلة العظيمة ثم مع هذه الفضيلة العظيمة خرج صلى الله عليه وآله وسلم إلى المصلى وتركه, أي وترك مسجده. ككلا جد ونم فللا. Sai ce fa hadha dalilun wadihun ala ta'akkudi amri al-khuruj ila al-musalla li salati al-idain fa hiya sunnah wa salatuhuma fil masjid ala maskabi malik rahimahullahu ta'ala bid'atun. Inji al-imam wato ibn al-hajj haka wannan yana wakiltar malikiya kenan. Haka in ka kalli maskaban hanabila dukkan mazahibu, imam shafi'i a cikin littafin al-ummu yana nan shi ma na sa alama kansa a cikin littafin al-ummu, shi ma ce bid'a ce ba daidai bane yin sallar Idi a cikin masallaci. Al-Imam Ibn Qudama al-Maqdisi a cikin al-Muguni shi ma abin da ya tabbatar kenan, dan maskaban Ahmad bin Hanbal ne ta dukkan mazahibu gaba daya bid'a ce, duk wata shubha da za a ambata Malam Albani yayi raddinta ya bada ansa a kanta a cikin littafinsa salatul idain fil musalla hiya sunna wa to fil musalla wa kharij al balad hiya sunna. To tu wata shubha sai da yaka da amsa akan ta, da haka muna kira muna ambatawa nuzuran an qudura, wa to karka yadda kai salla Idi a cikin masallaci ko a haraban masallaci, a wajen gari ake sallar Idi. Wannan shine zancen da yafi, zancen da ke nuna al'adiyar sallar Idi a masallaci zance ne da bai da inganci ko kankani, da haka mutane su rika fita wajen gari ne dan sallar Idi ba a cikin masallaci ko a harabar masallaci ba. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Sa gurguje duk kodewar lokaci za mu so mu kira baban mu Professor Kabir Musa ya yi mana ta'aliki na yaman na minti uku katal, ya mana mulahaza ta minti uku katal insha Allah. Malam bismillah.
To Assalamu alaikum. Bismillahi rahmani rahim. Ni abu kowanne zan summarize duk abin da ya hadi ne da kuma misali. Talibina, talibin talibina. Professor in making ko da yake ya ce saura kadan amma tunda an assessment ka zama insha Allah. Sunan mu daya. Kai maganan zan summarize duk abinda kace shine abinda ake cewa think beyond your certificate. Duk abinda ya fadi ke duk certificate din da ka samu tunanin ka ya wuce shine duk malan abinda ka fadi ke ka bada misalin wannan yayi kaza yayi kaza yayi kaza kuma ga malan kai magana a fita na ba ku assignment duk garin da kuka ji yawancin masu arzikin garin baki ne sun baggaru su ne sun da shine kan mahallin shahid ga kuma wani dalibi na yayi maganan karka sai mota to ni practically ban sai mota ba sai da sai gona samari dina kenan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa
barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi Allah ya saka ma professor da alkhairi insha Allah a gurguje muna da yan tambayoyi kalilan da za mu kokarin mu ga yadda za a amsa su maybe cikin minti 1 dai zuwa 2 haka dan yare bayani a takaice tambaya ta farko suke tambaye cewa mai tambaya yake cewa wadanne addu'o'i ne kamata mutum ya nika yi domin samun saukin rayuwa wadanne addu'o'i ne kamata mutum ya nika yi domin samun saukin rayuwa za mu yi ka tambayan zuwa ga Sheikh Malam Salihu ya dan ba mu a gurguje
Sheikh Salihu so akwai addu'o'i da dama na farko dai babu addu'a da ta kai rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar idan kai afama da fashi allahumma kfini bi halalika an haramika wa agnini bi fadlika amman siwak wannan addu'ar ta biyu tana maganin biyan bashi kuma tana jawo arziki wa agnini bi fadlika amman siwak ya allah ka wadatar da ni daga gurinka ma'ana banda bukatar kowa a gurin wani sai kai wadannan addu'o'i bi ina mana wasiya da mu rike su hannu biyu
masha Allah Allah ya saka da alkhairi sai mai tambaya ta gaba yace ya ya kamata talakawa su mu'amalanci shugabanni a lokacin kunci insha Allah zan da mai da wajen malam Shaibu insha Allah
so babban abu dai shine addu'a tsinuwa ba naka bane wani zai kafa hujja da cewa annabi ya ce ya Allah duk wanda ka bashi shugabancin al'umma na ya matsa min ka matsa mai wannan addu'ar annabi ya riga yayi kai ka nemi sauki domin idan ka tsine musu suka tsinin kai ne tsinan nan in suka ƙara tsiya cewa kai ne wahalar za ta ƙare a kanka da haka idan ana cikin kunci mu dinga roƙon Allah ya fitar da mu kuma Allah ya bude mana daga fanalashi
sai tambaya ta ƙarshe kuma mai tambaya ya ce ta yaya za a haɓaka tattalin arziki duk da ƙalubalen zaman lafiya da ake fama da shi ina jin zan miƙa wannan zuwa ga wajen Dr. Kabir ya amsa ta a gurguje insha Allah
kai ka mutum canta
tambaya ita ce ta yaya za a haɓaka tattalin arziki duk da ƙalubalen zaman lafiya da ake fama da shi
assalamu alaikum wato shi ɗan adam a rayuwar shi tun farko yake makan shi fara kamar yadda baba ku misali gani tun da na kama aiki farkon abin da ni na gidan haya na je na kama ban da mata na zama independent kuma yanzu kamar yadda kuke cewa ba zaman lafiya amma kuma ya za a haɓaka tattalin arziki shin an aka kowar a lokacin yaƙi shin ba a kasuwanci ba a wasu abubuwa wasu ma da wannan yaƙin tashi suke samu su je su yi cinikayya kuma su je su lokacin da ake yaƙin sibilo akwai masu kwasan kaya daga nan suna zuwa can su kai saboda rayuwa dole ta ci gaba in har kana tunanin wai ya za a yi a haɓaka tattalin arziki saboda ba zaman lafiya ka yi defeating kanka malamai sun ce ai kullum ka yi tunani malanka in wannan wurin mala ai kai magana in ka rasa in ka ga nan talauciya da meka ka koma wani haka in ka ga sai ka koma inda ake zaman lafiya yanzu misali duk in kai nan barin gonakan wahal ba za a yi nawa ba to yanzu barin nan namu mutane da yawa suna koma suna yankan daji suna koma inda yake zaman lafiya to saboda haka kar kai tunanin dan ba zaman lafiya arziki ba zai haɗu kullum kai tunanin ta ina za ka samu mafita saboda Allah ya yi maka kwakwalwa ta ko'ina saboda haka ba wani abu bane yawanci initiative ɗin ku yi haƙuri na wancan ni ma na je na haɗa da turanci ne ɗalibin sai zan kasa so saboda haka dole ne da matsala ta zo ka san ta ina za ka karkata saboda rayuwar da za a rayu tunda ba duk wahala ba za ka mutu ba sai lokacin ka kuma dole ka ci saboda haka tunanin wai ba zaman lafiya ya za a yi haka tattalin arziki in kai dan kasuwa ne inda kake to ka koma noma in kuma noma kake ka koma wani wasu wurare da yanzu malam kai wani magana yanzu misali na tafi tun daga Hadeja na biyo filin da na gani wallahi kamar in kuka ma mutane na zama cikin talauci in ba shi nan ka koma wani gari kai yanzu yanda aka kashe a Maiduguri masu noman shikawa ai zaman wawa ne ba garinsu ba ba ɗan Barnon ba haka mutane dole inda ba zaman lafiya sai kai tunani ina ne Allah zai baka mafita kuma duk wanda ya ji tsoron Allah zai bashi mafita kuma zai azurta shi ta inda bai sani ba to saboda haka tunanin wai in ba za a yi ba ka ce ai yau ba zaman lafiya ba kam akwai ku yi hakuri akwai wani mutum na je Maiduguri muna dawa yace mallam ta haka kuke yace to ya za a yi yace ka zauna a gidan ma fitin nan talaucin gidan gara ka fito in ma ka ga wuda ajalinka ne ba matsala mota ya muke tatarin din shi daga Maiduguri har zuwa Gombe to saboda haka in nan kaga ba matsala kai tunani ina zan koma mallam ya magana kar ka ce za ka rike wai sana'a ɗaya ita kenan idan ka kashe kanka dole ne kai tunani ta ko ina na san mutanen da suna cikin wannan sana'an sun koma wannan suna cikin wannan sana'an sun koma babban nasara dai mu gyara kanmu mallam ya magana istighfari shine mafita shi zai kawo mu zaman lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala
to wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh so a gurguje saboda korewar lokaci za mu tafi zuwa ga maudu'i na karke wanda shine rigizi gabzi kenan akwai jawabi na godiya da shugaban wannan markaz na markazin ruwa al-islami da gabatar wanda shugaban wannan markaz na Sheikh Malam Bashir Lawal Muhammad zai gabatar insha Allah wanda na tsawon minti 10 insha Allah daga nan sai a rufe taro da addu'a in Allah ya yarda falyatafaddal mashkura
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما سأل بركة الله سبحانه وتعالى شيني تنشنت مقودي مسقودي دبات إياكا قودي دبزائي كيد الدجية تبا إذن بممنتا ببارا ورحكب مسامئيا gabatar da wannan muhadara wadda ta zama al'ada daga cikin al'adu na sallah a tijin jiku har da muhadarar da ake gabatarwa a karkashin wannan market ina jin duk wani musulmi da yake rayuwa a nan yankin ya sa wannan yadda yake zuwa yawon sallah haka ya sa wannan ta kai mai yanzu ko an sanar ko ba a sanar ba mutane za su zo to godiya ta tabbata ga Allah da ya bamu ni'ima ta lafiya da ya bamu ni'ima ta rayuwa muka samu damar halarta wannan taro sannan muna godiya ga malamanmu waɗanda suka yanka mana daga cikin lokutansu masu tsada suka mana kyauta da shi mai gabatarwa ɗan uwa Amini tsohon gwagwarmaya abokin gwagwarmaya tun ana ba a san abin da ake ba har lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu a haka muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a game da wannan matsayi da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu ina tunawa wata rana ina zaune na dubo duk waɗanda muka yi irin wannan rayuwa ta baya da su sai na ga cikin mu kusan ba wanda Allah subhanahu wataala bai masa abin da ya kamata ba saboda kuma muna godiya ga Allah subhanahu wataala a game da waɗannan ni'imomi
sannan shi wanda ya gabatar dan uwa Sheikh Shuaibu Salih Zaria muna masa godiya Allah subhanahu wataala ya cika ma'aunin shi na alkhairi Allah ya fi masa kurakuransa Allah ya mazu ya sa albarka mahaifinsa mahaifinmu Allah subhanahu wataala ya gafarta masa Allah subhanahu wataala ya saka masa da alkhairi sannan sai mai taliki dan uwa professor wato Kabir Ahmad shi ma tsohon abokin gwagwarmaya ne a dakin sa muka kafa wata kungiya da ake ce mata Muslim Ummah Salvation aka yi kitimurmura aka ce ni ne amir to kusan cikin shirye-shiryen da muka rika yi a waɗannan lokutan har da irin waɗannan tararruka muna shiryawa duk shekara amma a mataki na jami'a to Allah ya saka masa da alkhairi kuma Allah ya sani mutum ne tintini da yake da irin waɗannan tunaninnuka kuma sai Allah subhanahu wataala ya taimake shi bayan tunanin sai yana aiwatar da shi a aikace MPD da ya fada wato muslim abin nan wani ne official abin nan for potential student or potential medical student sunan da su ne suka kafata su suka kafata da tunanin su a matsayin su na tsofaffin dalibai na refresher course saboda ka refresher course ita ta haifar da MPD saboda ka Allah ya saka musu da alkhairi ake bashi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya kara ma rayuwarsu albarka Allah ya sa ya zama mana VC na Ahmadu Bello University insha Allah wani abin takeici da naje an yi rasuwa shekaran jiya sai na bada wannan labarin wai DAV ba makabarta wannan abin ya dade yana mun tunani a cikin kwakwalwa to me makabarta ba ta cancanta a cikin jami'a ba mutum ya mutu dalibi ko malamin jami'a sai an fito da shi an tafi da shi wani waje ga sunan su ne cikin jami'a muna tare da ma'aikacin estate engineer Umar shi yake tabbatar min da haka duk wani fili ya san shi a A2 babu makabarta a A2 to ne in wakilci muke yi ina mamakin bokon da kuke wallahi sai mai sana labari ya zai a ce babu makabarta makabarta na cikin lawazim na mahalli yadda ake bukata asibiti bukata asibiti bata kai ta makabarta ba domin wallahi za a iya zama ba a yi ciwo ba amma dole a mutu mutum yana zaune yana jawabi yadda nake jawabin na wallahi ya faɗe mutu to a aje shi za a yi a aji ko a lab za a kai shi a aje shi ko kuwa a hall za a aje shi a ci gaba da kallon gawar shi saboda ka waɗanda suke da faɗa a ji su faɗi A2 ya kamata ya zama akwai A2 wannan ratsai ne na yi makabarta Allah ya sa a samar da haka sannan sai shi shugaban zama dan uwa Malam Murtala Lawal da muka yi masa kutse tsakani da Allah ya bani sha'awa kuma Allah ya saka masa da alkhairi ba ina fadi a gaban sa ba jiya aka kawo shawara bayan mun rasa wanda shine asalin wanda da aka so yayi to sai ya zama sai aka ce don Allah ai gaggawa a mishi magana kuma nan take cikin lokaci kadan awaya ma aka kira shi ya amsa kuma ya zai wannan shugabanci mai ban sha'awa shi kanshi lecture ya mana bayanan da ya da za a tattara su suma takadda ce wallahi takadda ce kwarewa ta aiki kwarewa ta rayuwa saboda ka Allah ya saka musu da alkhairi mahalarta ba sai na iya fadin sunan su ba in na juya na kalli gabas tun daga dama na har zuwa hagu a waɗanda suke kan kujeru Allah subhanahu wataala ya saka mu kowa da alkhairi Allah madaukakin sarki ya taimake ku ya kara muku gudunmuwa a cikin wannan rayuwa Allah subhanahu wataala ya tsare mu daga abin da muke jin tsoron sa haka mahalarta waɗanda suke ƙasa kuma matsayin ku bai wuce na waɗannan ba to amma kullun ana jaddada cewa duk inda aka tafi dole akwai shugabanci to shi yasa ake haka kuma da a ce ba masallaci bane muna da halin da kowa za a samu masa kujera tunda zamani ne na karatun kujera to sai a zauna a kujera don Allah ayi hakuri Allah ya saka da alkhairi wannan abu da ake yi na cika masallaci a cika waje a cika ko ina akwai ban sha'awa a ci kuma karfafa kuke yi ga masu shiryawar da su kuma masu gabatarwa Allah ya saka muku da alkhairi sannan a takeice yan uwa duka waɗannan bayanan da aka bayar aka mana aka karantar da mu haƙƙi ne akan mu je mu aiwatar da su idan mun dunkule gabaki ɗaya tattalin arziki da kuncin rayuwa da samar da yadda za a fita daga kuncin rayuwa abinda za ka yi kai naka a matsayinka na dan adam bai wuce kashi 20 ba kashi 80 na Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce ya ce mana isti'in billahi wala ta'jizan wannan kalmomin bi sun ishe ka ka nemi taimakon Allah ka gaza isti'in billahi ka koma ga Allah to isti'in billahin nan shine kashi 80 wala ta'jidan shine kashi 20 kai iyaka abinda zaka iya yi alhamdulillah cikin azumin nan cikin daurar da muka gabatar duk da kwarye kwarye ce mun karanta wani littafi na Ash-Sheikh Aidul Qarni hafizahullah 30 sababan lisa'ada wannan littafi ne dan karami amma cikeke da albarka ya fadan maka hanyoyin da zaka buka fita daga cinkuncin rayuwa wannan littafi mun zabe shi mu karanta saboda halin da muke ciki a yau sabubba guda 30 ya kawo in kai aiki da waɗannan sabubban da ya fahimce su a cikin littafin Allah da sunnan manzo Allah sama da fassarar magabata da kuma matsayinsa na kwararre a rayuwa malamin jami'a wanda ya gugurmaya kusan duk kasashen duniya ya yawo a cikin su ya ga abubuwa malami ne mai da'awa to waɗannan sabubban suna da muhimmanci matuka sannan nabi yan uwa bayan wannan shine wallahi ba za mu rayu a irin wannan rayuwa banzar da muke ba ayi hakuri na ce mata ta banza rayuwar kowa kanshi ya sai dole sai da ta'awuni Allah hakimun ne a cikin hikima sai ya halice mu ya raba mu kowa damar da ya bashi kuma kowa na sha nana ta mana sai Allah ya tambaye shi akan damar da aka ni kaga Allah ba zai tambaye ni kan kudi ba wallahi na sa Allah ba zai tambaye ni kan kudi ba saboda ba ni da su amma kun karatu kake magana ba alfahari nake yi ba ina fadi ne abinda na sani kuma abinda kowa ya sani a san Allah zai tambaye ni kan ilimi saboda shi ya bani kai kuma Allah ya baka dukiya ko Allah ya baka wata dama ko wace irin dama ce wallahi akan ta Allah zai maka hisabi me kama wannan al'ummar da take cikin rayuwar ni yasu wace gudunmuwa ka bada dan a fitar da wannan al'umma ba yadda zai al'umma ta zama babu ta'awuni a tsakaninta me yasa Allah ta'ala ya halice mu ba kamar awakai ba ko awakai da Allah ya halice su ai suna taimakon junan su so da ka cikin hikimar Allah ta hada mu shine wani ya ci gajiyar wani duk wannan bayanan da su farfesa da malam suka gabatar ba suna nufin kowa ya je shi da kanshi bane wallahi ba za ka iya ba kai kadai ba za ka iya ba dole kana buƙatar dan uwanka so da ka mu daina kai ma kanmu ƙarya ka tashi a tijin jukun ka koma GRA ko ka koma ina ne wallahi ba zai cece ka ba in dai wannan rayuwa ce da ake ciki wani labari ake bada an ce gidan shugaban kasa ma an shiga an yi sata a za a yi sata ran nan gidan shugaban kasa ko daga gaske ne ko ba daga gaske bane ku kuka saba shiga shige amma ni ma na karanta to gidan shugaban kasa an shiga an yi sata sai shine zaka ce kai ina ne kaje ka tsira so da kan mu zo mu hada kanmu mu yi abin da ya kamata mu wanda ba su da shi a cikin mu a taimake su wanda ba su da aiki ni a tsaya ai anan tirin jukun din muna da mutanen da suka kai wani mataki a gwamnati a zo a yi lissafi mutun ne suka taba taimaka suka samu mishi aikin yi da sojoji da yan sanda da waɗanda suke rike da manya-manyan wasu wajaje na gwamnati wallahi Allah zai tambaye ku wallahi Allah zai tambaye ku mu dai mun faɗa muku kuma muna yin abin da muke ba muna yaban kanmu bane inda ba maganar nan Allah ya bani ba ina fatan Allah subhanahu wataala ya taimake ni wajen aiwatar da damar da Allah ya bani amma maganar nan ya ba kuma ina yin ta duk inda na samu dama sai na yi so da ka mi abin da za mu iya yi markaz ya zo ya gabatar da wannan muhazara mu dauke ta mai aiki da abin da muka ji wanda ya zama daidai wajajen da muka samu matsaloli muka ga akwai kurakurai a cikin mu aji amma kada mu tashi a wajen nan kawai mu bar wannan karatun ya tsaya a nan mu aiwatar da shi a aiwace shine ribar abin da muka ci Allah subhanahu wataala ya taimake mu da tawon mu waɗanda suka rasu da waɗanda ake shirye wannan abu da su a shekarun baya ba zan bar wannan wajen ba sai na ma dan uwana Kanal Suleiman addu'a duk shekara da aka fara gabatar da wannan muhadara ba shekarar da ba da shi ake shiryawa ba sai bana to ba laifi ma Allah ba Allah ya aishe shi akwai abin da Allah yake nufi mu kuma da Allah ya ban mu shi ma akwai hikimar da ya sa ya ban mu akan ta muna masa addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa Allah madaukakin sarki ya ma abin da ya bari albarka sannan duka dattawan mu da muka rasa su daga bara da shekarun baya can duka muna musu addu'a Allah ya gafarta musu wanda shine sanadiyar samun masallacin nan kuma sunan shi aka sa a masallacin nan malam Dalhatu malamin mu Allah madaukakin sarki ya lullube shi da rahama Allah madaukakin sarki ya masa rahama Allah ya ji kansa duka waɗanda ba mu ambaci sunayen su ba waɗanda suke mu addini aiki suka rasu akan wannan aikin Allah madaukakin sarki ya gafarta musu mu kuma da muka rage Allah subhanahu wataala ya sa mu cika da imani iyayen mu Allah ya saka musu da alkhairi waɗanda suke da rai Allah ya ƙara ma rayuwarsu albarka Allah ya ƙara musu lafiya waɗanda suka rasu kuma Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu kowa da kowa da ƴan agaji da duk waɗanda bamu ambata ba duka Allah ya saka muku da alkhairi daliban markazul wa'il islami shugabannin su waɗanda su ne organizers coordinators na wannan shiri da ake yi Allah ya saka musu da alkhairi a tsaye suke wajen aiwatar da wannan abu da sauran kuma karatuttuka da ake gabatarwa Allah ya saka musu da alkhairi su ma duka gabaki daya kowa Allah ya saka mushi da alkhairi Allah ya yi mana damuwar da muke ciki shugabannin mu Allah ya shirye su Allah ya sa musu tausayin mu kuma Allah ya ba mu ikon yi musu biyayya irin wacce yake so waɗanda suke taimaka ma addini Allah madaukakin saki ya taimake su waɗanda suke da niyya ba su da shi Allah madaukakin saki ya ba su abinda za su taimaka وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم